أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الله سبحانه وتعالى وديا وندي سنيا ما أذكر أيها ونرانا تدوما ودعفانا وتعيو نا ميلاديا النبي إيسا يا زمان قدري دا بوم شايبي وطن شايدا 2021 وندي زوري دا bakwai ga watan Rabiu Tsani shekara ta 1422 a miladiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hijiriya kenan. A kamar yadda aka saba gabatar da karatu na wannan littafi Misbahul Azkar wadda Malam Muhammad Abdullahi yake gabatarwa a duk sati a ijtihadin da yake yi, Allah ya saka masa da alkhairi. Mu kuma masu sauraro, Allah ya ba mu ikon saurara da kuma amfani da abubuwan da za mu ji. A kasancewar yau akwai uzuri baya nan, to sai aka ga yanayin muhimmancin karatu ɗin, bai kamata a ce a tsallake wani lokaci ba a yi shi ba. A bisa haka ne aka nemi domin in zo in gabatar da wannan karatu ɗin, duk da cewa ba lalle ne mu yi kamar yadda su suka saba yi ba, amma na yin hakan yi din ya fi a ce ba a yi ba. Da fatan Allah ya ba mu dacewa abin da za mu karanta, wanda za mu faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan shi, kuma Allah ya kaɗe harsukanmu da aikata kuskure. A karatun da ya gabata a baya, malam ya dakata a kan magana, fasali da yake magana a kan mustahabban alwala, wanda daga ƙarshe ya mana magana a kan wajibu takalilu asabiri yadaini, ma'ana wajibci a kan tsattsefe yatsun hannaye tare da yatsun ƙafafu. Sannan kuma ya ƙarisa da wajibu takalilul lihiyati, ma'ana wajibci a kan tsefe gemu, wadda shi ma gemu ya gaya mana rage-ragensa, akwai sassauƙa, akwai kuma wanda ya zamanto mai duhu, wanda shi ma wajibi ne a tsefe shi amma yayin wanka. To insha Allah wa nan ne malai dakata mana a karatun baya, wadda insha Allah za mu ɗora a kan gaba na gaba. Kamar yadda malam ya bada matashiya, yake cewa insha Allah wannan sati za a tashi a kan abin da ya shafi na waqidul wudu, ma'ana abin da yake warware alwala, ko kuma ababe waɗanda suke warware alwala. Ita alwala muhimmancinta a cikin ibada, idan babu ita babu ibada. To kasancewarta muhimmancinta wajen ibada ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya zamanto ya kiyaye ta. Imam Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman la wudu'a lahu, babu sallah ga wanda ba shi da alwala. Wace cewa wa man salla bi ghairi wudu'in faqad kafara, duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba to ya kafirta. Wace alwala tana ingantuwa ne yayin da mai sallah ya kiyaye abubuwan da ya zama na kiyayewa a tattare da ita. Sannan tana warwarewa bisa faruwan waɗansu ayyuka. Waɗannan ayyuka su ne malam yake so ya mana bayani a kansu, wanda yake cewa nawaqidul wudu'i, ayi nawaqidul wudu'i ahdathu wal asbab, abubuwan da suke warware alwala akwai shi hadasi kansa da kuma sabubban hadasi. Ma'ana abubuwa ne manya-manya guda biyu, a ƙarƙashin kowanne guda biyun nan akwai ‘ya’ya da kuma jikoki. Idan muka ɗauki na farko, bayani akan me ake nufi da shi na waƙid kansa. Ita wannan na waƙid mala ya ce kalma ce wadda take magana jam’u na waƙidin, ma’ana jam’i na abu guda ɗaya mai warewa. Idan aka ce guda ɗaya mai warewa, in za a yi jam’insa sai a ce abubuwa masu warware alwala, ma’ana ai afsada, abin da duk yake ɓata wani aiki shi ake cewa naqilin. Sai malam ya ɗauki na biyu, shi hadasi, kalman hadasi. idan aka ce hadasi ne ake nufi da shi mala ya ce ai jam'u hadasun shi ne shi ma wannan jam'i ne na abun da ya faru a jikin mutum ne mai alwala ma'ana faruwan wani sabon wani abu ai wal maqsudu bihi al kharij min ahad as sabilaini amma abun da ake nufi da shi hadasi din shi ne abun da zai fita daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu na jikin ɗan adam wanda kowa ya san su idan aka ce ahad as sabilaini ɗayan hanyoyi guda biyu kofofin da suke fidda ababe daga jikin ɗan adam wanda ya zamanto na kari guda biyu ne kowa ya san su wanda a gaba za mu gan su da kuma bayanin su ɗaya bayan ɗaya insha Allah sai mallam ya yi bayani akan kalmar al asbab me ake nufi da su kuma asbab ai ma ya tawasilu bihi ila ghairihi ma'ana duk wani abun da zai jawo faruwan wani abu shi ake cewa da sabab misali a ce idan babu nefa to babu haske to kaga rashin nefa to zai jawo rashin menene haske to duk wani abun da zai jawo faruwan wani abu shi ake cewa sabab ko kuma mutum ya mutu misali me ya kashe shi ai wani ne ya mare shi to wannan wanda ya mare sunan shi sabab mana shi ya jawo faruwan wani abu to haka jikin dan adam ko ita alwala a jikin dan adam yayin da wani abu ya faru wanda abun ne ya zamanto na kari ko kuma abun da zai jawo faruwan kari to shi ake cewa asbab wanda shine al asbab cikin jam'i kenan malai ka mana bayani na cewa wal qismun nawaqib ila qismaini wa qasaman nawaqib ila qismaini su wannan abubuwan da ake suke warware alwala din an raba su kashi biyu na farko al ahdath wal asbab shine hadasi da kuma sababban hadasi din fal hadithi ma kana naqidan naqidan bi nafsihi abun da ake nufi da hadas shine abun da yake karya alwala din shi kansa ma'ana shi kan idan dai ya faru sunan shi hadas to shi kan yana karya alwala wa sabab ma kana naqisan li ghairihi shi kuma sabab kamar yadda muka faɗa shine wanda faruwan wani abu yake jawowa sai ya karya alwala din wa sai zakaru insha Allah ta'ala idafatan ila naqidain zakarahum al ulama insha Allah za mu ambaci waɗannan abubuwa wanda malamai suka ambata walam yadu muhammin min al ismaini akwai kuma guda biyu waɗanda su kuma ba a sa su a cikin wannan group din ba ma'ana ba sa cikin sabab sannan kuma ba sa cikin hadas su ne meye na farko akwai ar-ridda wa shakku a cikin su akwai ridda da kuma kokonto su ma waɗannan waɗansu abubuwa ne guda biyu waɗanda amma ba a ambace su a cikin wannan category sun ba sa ciki su ba hadas ba ne ba kuma sabban hadasi ba ne amma na su ma suna warware alwala shi ne mallam ya ce ar-ridda wa shakku yayin da bawa ya yi ridda ya bar musulunci to kaɗan alwalarsa ta kare idan ya dawo musulunci sai ya sake alwala misali za a yi sallah sai mutum ya yi ridda to yana yin ridda alwalarsa ta kare idan ya ce yanzu kan na dawo musulunci ya jaddada kalmar shahada to sai ya je ya ɗaura sabuwar alwala saboda alwalarsa ta kare na biyunsa shi ne a shakku kokonto sai na kokonto kuma yake kara alwala kai ne kake zaune sai ka je an kira sallar azahar sai ka ce to kamar fa tunda ne alwalan asuba fa kamar fa ina gafa ban yi fitsari ko tusa ba an yi alwala na ba ta nan kuwa kokonto ya shiga to alwalan ta kare in ma akwai ta yanzu babu ita saboda kokonto ya gifta ko kuma aka kira sallar la'asar sai kake tunani ni anya tunda nayi azhar kuwa na je wani wuri anya nayi tusa kuwa ni anya nayi fitsari anya alwalan na ba ta nan kuwa to karka ce kai tana nan a'a daga zaran kokonto ya shiga to wannan shi ma ya kare ta alwala din alwala ta zama babu ita waɗannan su ne ababe guda biyu waɗanda ba a sa su a cikin wannan kashi na hadas ko kuma sababin hadasi ba mallan sai yake ce mana ala hadas ma'ana ya dauki hadasi yanzu zai mana bayanin sa kenan menene shi hadasi din mallan sai yace al baulu wal ghaidu war rihu wal mazi wal wadi idan aka ce hadasi ne shine abin da ya shafi misalin fitsari ko bayan gari ko kuma tusa ko mazi ko wadi waɗannan su ne abubuwan da ake nufi da hadasi To malam su ma sai dauke su kalma ɗaya bayan ɗaya zai mana bayani akan su. Idan aka ce albaulu menene shi, sannan menene alga'idu, kowanne yaya yake kuma yaya halinsa yake, abu ne wanda ka san shi, to amma ana da bukatan ka ƙara saninsa ka kuma san hukuncinsa, yadda za ka yi maintainin nashi a jikinka, saboda ya zamanto ibadarka ta zamanto ingantacciya, alwalarka ta zamanto tana tare da kai ba tare da taware kai ba ka san taware ba. Malai ce alga'idu ya'ani aika ba'il haja. Idan aka ce alga'idu, shi ka shi kenan ana nufin biyan bukata. Wahiya min babi tasniyatu shay'in bima qaruba, yana daga cikin salo na sanyawa abu suna da wani abun da ya kusata da shi. Misali, idan za a sanyawa suna da abun da ya kusata da shi, sai ka dau misali kaman gini. Me yin gini shi ya kusata da gini, sai a ce masa magini, an masa suna da magini. Ko kuma ka dau misalin noma. Noma wanda ya kusata da noma shi ne mai yin noma, to ana so a sama mai yin noma suna, sai a ce masa manomi, ko a ce maka maɗinki, ko masulci, ko maharbi. To waɗannan duka min babin tasniyatu shay'in bima qaruba ne, yana daga cikin salo na samawa abu suna da wani abun da ya kusata da shi. To shi ne aka ambaci shi wannan ra'id ɗin da qada'il haja, ma'ana al'amari ne na biyan bukata shi ne kashi. Haƙiƙatul ra'idi man kasaba min al'arbi, amma haƙiƙan abin da ake nufi da kashi shi ne duk wani abin da za a je a zubar da shi a ƙasa. To wannan shi ne kashi. Yayin da bawa ya tashi yin kashi, misali ba zai je ya samu wani wuri ya adana shi, yana son shi zai ƙara amfani da shi gaba ba, a'a zai je nemi ƙasa ne zai ajiye shi, shi kenan buƙatarsa ta gama. Wannan an gama amfani da shi, an zubar da shi don a huta. Sai na biyu, malam ya ɗauki kalmar rif. Idan a cikin karatu ka ji malam ya ce rif, me yake nufi? Malam ya ce ma yakhruju min duburin min alhawa'i, shi ne abin da zai fito daga baya, ma'ana daga wurin bayan gari kenan, min alhawa'i na daga iska. Idan ka ji malam ya ce rif a cikin karatunsa, to yana nufin iska ko kuma ma'ana tusa kenan. Sai ya ce almaziyu, kalmar maziyu fa, idan malam ya ce almaziyu a cikin karatu ne yake nufi? Ya ce huwa ma'un raqiqun yakhruju inda almula'aba, shi ne wani ruwa mai yauƙi wanda yake fita yayin da mutum ya yi wasa, misali da sha'awarsa. Shi ne abin da ake nufi da maziyu, ruwa ne mai yauƙi wanda yake fita a gaban namiji ko mace yayin da mutum ya yi wasa da tunaninsa, ko kuma ya yi wasa da tsiraici. Idan misali namiji ne, yayin da ya taɓa azzakarinsa ko ya taɓa wasa da azzakarinsa, sha'awa ta gallabe shi, to akwai ruwa wanda zai fita mai yauƙi, wannan ruwan shi ake cewa maziyi. Idan ya zo maka, ya za ka yi? Ko kuma tunani, ko wanda suke da zurfin tunani irin wannan, sai mutum ya zurfafa tunanin sha'awa. Yayin da tunani ya yi yawa har wannan ruwa ya fita ta gabansa, to wannan shi ma ake cewa maziyi. Haka zalika ma'ul mar'ati, duka waɗannan ababe ne waɗanda suke nufin almaziyi. Sai kalma ta ƙarshe alwadiyu. Idan ka ji an ce alwadiyu a karatun, me ake nufi? Ma ma'ana alwadiyu, malam sai ya ce mana ai ma'un abyadu khasir, shi ne wani ruwa mai kauri, kaurin nashi ma kuma sosai. Ya karuji silil bauli, shi kuma yana fita ne bayan an yi fitsari, amma ba kowa yake fitawa ba, sai waɗansu ke baku daga cikin mutane waɗanda wani sanadin ciwo ne wadiyi yake zuwa masa yayin da ya gama fitsari. Wani kuma saboda tsawon gauranta, shi ma yana sa wadiyi ya fito wa mutum yayin da ya gama fitsari. Misali, mutum ya tsawo dogon shekaru bai yi aure ba, to shi ma yana da daman wadiyi ɗin yake zuwa masa lokaci zuwa lokaci. Sannan yadda za ka bambance shi, shi yana zuwa ne da kauri, zai zo maka bayan fitsari, sai ka ga wani ruwa mai kauri yana zuwa ma, wannan shi ne wadiyi. To waɗannan su ne kalmomi guda huɗu wanda malam ya mana bayaninsu a taƙaice. wanda yanzu kuma za mu shiga cikin bayani akan hukuncinsu a shari'a. Malai ce na waƙidul wudu'i kama zakaral musnaf ay ahadathun wa hiya kamsatu ashiyai. Malai ce abubuwan da suke warware alwala kamar yadda muka faɗa a rabe-raben da ya gabata wajen muƙaddima, waɗansu abubuwa ne masu faruwa guda biyar. Ya ce salasatun min ubulin, guda uku daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar suna fita ne ta gaba. Misali, ma'ana kenan suna fita ta azzakarin namiji ta gaba suke fita. In mace ne suna fita ta matantakanta ta gaba kenan, guda uku daga cikinsu. Wani suna nemin duburi, guda biyu kuma daga cikin waɗannan guda biyar su kuma suna fita ne daga ta baya, ma'ana ta gurin bayan gari kenan. Su ne guda biyar ma da malaya ambata. Wahuma al-ga'idu war-rihu, ya ce su ne bayan gari da kuma tusa, su ne waɗanda suke fita daga baya kenan. Amma waɗanda suke fita daga gaba shi ne sai ya kawo mana ya ce su ne al-bawlu wal-maziyu wal-wadiyu, shi ne fitsari da maziyi da wadiyu. Yanzu ba ka da buƙatar sai an ce maka meye bawlu, saboda amalan ya gaya maka shi a cikin muƙaddima. Sannan baka da buƙatar sai an gaya maka menene maziyi, don malam ya gaya maka meye maziyi a cikin muƙaddimarsa. Sannan baka da buƙatar sai an fassara maka meye wadiyi, saboda malam ya ma bayanin ma'anan wadiyi ɗaya bayan ɗaya. Ai ruwa ne mai fita lokaci kaza lokaci kaza, ga sufansa ga sufansa. Ya rage gare idan ka gansu kowanne, to ka san menene wanne ne ɗaya daga cikin wanda aka lissafo. To malam sai ya fara bayani su ma ɗaya bayan ɗaya waɗannan guda biyar. Ya ce na farko al-bawlu, yanzu za mu je bayanin fitsari, yaya fitsari yake, sannan waɗanne halayya yake da shi, sannan yaya mutum zai iya kiyaye shi ya zama ya yi manajin nashi yadda ya kamata. Ya ce huwa ma'u, ya ce huwa naqidul wudu'i li hadisin, ya ce wannan al-bawlu shi ne abin da yake warware alwala. لحديث صفوان بن عسال فبدا حديث ان صفوان دان عسال وانده يرويتو ايكي تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في السفر الا ننزع كفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من الغائب والبول والنوم. يتي Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni akan kada mu cire kufinmu har tsawon kwana uku, yayin da muka samu kanmu a tafiya, amma tafiya wadda za a mata kasaru. Yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni kada mu cire kufi, yace har tsawon kwana uku, wuni uku da kuma dare dai guda uku, ma'ana in ka hada su dai zai baka kwanaki uku a jumlace. Idan tafiya ta kai tafiya ta kasaru, Allah ya bada wannan dama. Yace illa min janabatin, sai dai yayin da janaba ya samu ɗayan mu, to nan kan zai cire kufi ya yi wanka na janaba ya daura alwala, sannan ya sake mai da kufi din. Yace walakin min al-ga'idi wal bawli wan nawm, amma abin da ya shafi bayan gari da fitsari da bacci, wannan manzo Allah ce ba sai mun cire kufi ba. Ai mu bar kufi a jikinmu, mu yi waɗannan duka ga baki ɗaya, sai dai idan mun zo mu ɗora alwala sai mu yi shafa a kan kufi ɗin. Wa zakaral ahadath allati yanzaa minhu al-kuffa, ya ce sai ya ambaci kari ko kari, jam'in kari zai zama menene, karori za a ce ne ko Hausan ba yawa na? To menene jam'in kari da Hausa? To an ba da asanin da masu sauraro su neman wani shi jami'in kari ko mu ce karori ko dudde, kada mu faɗi wani sunan da za mu na'am karuruka kari kari jami'in kari kari guda ɗaya ne na'am ko karare dudde. To Allah ta'ala to Hausa ce ba yawa. To shi ya ce sai ya ambaci kari-kari waɗanda ba za a cire kufi a kansu ba, sannan kuma wal ahadathu allati la yanzau minha, ya ce ya ambaci kari irin wanda za a cire kufi da kuma kari irin wanda ba za a cire musu kufi ba daga cikin su shine ya kawo albaul wal ga'id sai ya kawo fitsari da kashi yana cikin kari wadanda ba za a cire musu kufi ba malaita fa ash'aru annahuma naqibani sai na fahimci cewa wadannan ababe ne wadanda suke warware alwala tunda an ambace su cewa ba za a cire kufi ba to lalle ashe ababe ne wadanda suke warware alwala kawai alwalan suke warewa to wannan shine bayani game da fitsari sai yanayin fitsari din fitsari yana daga cikin kari wanda yake bawa zai iya karya alwalansa da dukan waɗansu ibadunsa ba tare da ya san cewa bashi da wannan tsarki din ba idan bai kiyaye halaye irin na shi fitsarin ba domin shi fitsari ya bambanta ga yanayin mutum daga mutum zuwa mutum jama'a ɗan adam ba su zamanto iri ɗaya ba a wajen mu'amala ko kuma a wajen yadda halin fitsari yake a tattare da su misali malamai sun sha gaya mana akwai waɗanda idan suka yi fitsari yayin da suka fitsarin ya ɗauke cit to shikenan kuma babu wani abin da zai sake fitowa bayan wannan akwai kuma waɗanda su kuma halinsu daban ne zai su yi fitsarin sai sun tashi sun yi tsarki sun miƙe sai su ji zafi-zafin fitsarin ma kamar ya sake bin jikin cinyarsu yana tsirara ma'ana fitsarin bai ƙare ba domin ita jijiyan fitsari a jikin azzakarin ɗan adam yana da jijiyoyi guda biyu ne hanyoyi hanya na farko shine hanyar da yake kawo fitsari hanya na biyu kuma shine hanyar da yake kawo maniyin namiji to hanyoyi ne akwai inda suka haɗu domin mafitansu guda ɗaya ne amma asalinsu ba ɗaya ba ne a ciki akwai wata fata mai ɗan laushi wadda take rufe ƙofan kowanne yayin da buƙatar ɗan uwa ya tashi ita wannan fata amfaninta shine yayin da namiji zai yi fitsari da ya yi wannan yunƙurin to furejin da yake na fitowar fitsarin sai ya jinjayi wancan ƙofa ɗin sai ita wannan fata sai ta tashi sai ta rufe ƙofan da maniyyi zai fito sai kaga kafin da fitsari shi kadai ba tare da wani sirki na wani abu ba to haka yayin da namiji zai fidda maniyyinsa to lokacin kuma fitan maniyyi ya fi fitan fitsarin ƙarfi to ita wannan fata sai ta tashi daga ƙofan da ta rufe na fitan maniyyi sai ta dawo sai ta rufe ƙofan fitan fitsari sai kaga ka fitar da maniyyi ba tare da maniyyi yana tattare da wani sirki na fitsari ba wannan haka Allah ya yi hikimarsa a tattare da cikin azzakarin namiji kenan saboda kada ɗaya ya haɗu da ɗaya ba dan wannan hikima ba da idan ka zo za ka yi inzali kuma ga ana jin fitsari a ina ga za su haɗu guda biyu ga yunƙurin fitan fitsari ga kuma yunƙurin yin inzali sai ka ga sun fito gaba ɗaya ga fitsari ga shi mani ne to amma Allah cikin hikimarsa sai raba wannan suka zo suna haɗuwa amma kuma sakamakon wata fata da Allah ya sa ta zamanto tana taramawa suna tsakanin waɗannan ƙofofi ɗin to yadda take shine idan mutum ya je ya yi fitsari sai ya karanci shi a wani level yake in yana cikin waɗanda daga zaran sun yi fitsari suka tashi fitsari baya dawo musu to wannan shi ya yi sa'a to sai zamanto ya ɗabi'antu da haka yayin da ya je ya yi fitsari daga ya ga fitsarin ya ɗauke to kuma baya tunanin wani zuwan fitsari don ya yi ƙoƙari ya yi karkaɗa to shikenan sai sarkinsa sai ya tashi amma idan ya karanci kansa ya fahimci cewa shi yana daga cikin waɗanda idan ya yi fitsari bayan ya tashi wani abu na dawo masa to ana da buƙatar ya canja salo saboda ya kiyaye ibadarsa ya kuma kiyaye jikinsa da zamantowa mai tsarki sai ya yi tafiya a cikin banɗaki ko kuma ya miƙe yayin da ya miƙe dukkan wani jijiyoyi na wannan jiki na azzakari nashi za su ware ina ko sauran fitsari wanda bai fito ba sai ya fito sai ya sake komawa ya tsuguna ya sunkuya ko ya tsuguna sai ya yi ƙarisa fitsarinsa ya tabbatar fitsari ya ƙare to sannan sai ya yi abin da ake cewa tsarki sai ya fito ya zo ya ɗaura alwala domin sallah tana faruwa ne tun daga lokacin da ka ɗauki buta da niyyan za ka yi tsarki daga nan sallah ta fara kar ka ce a'a ai sai na zo na yi Allahu akbar ne sallah idan alwala bai tsauru da kyau ba to ba tsarki bai ɗauru da kyau ba to alwala ba za ta ɗauru ba idan kuma babu alwala to babu sallah yayin da babu sallah kuma babu ibada ga baki ɗaya Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wa hunaka al-ga'id na biyu kenan yace shi kuma kashi ne ake nufi da shi ko kuma ya yanayin sa yake li qawlihi azza wa jalla fadin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ma'ana wani bangare ne na aya inda Allah yake cewa ko dayan ku yazo daga bayan gari mallai sai ai makanin qada'il haja ai ma'ana shi wannan gaibin shine wurin da ake biyan bukata din ma'ana inda bawa zai je tsuguna ya biya bukatar sa na kashi mallan Allah sai masa wannan alkinaya din da al-ghaib wa hiya makanin munkatibin shine ya zamanto guri wanda yake kasa sosai ma'ana guri wanda yake kebantacce kuma koyayye ba za ka tashi ka hau guri mai daukaka ba sama misali sani da ka fi kowa rashin kunya ba za ka hau kan dakin ka sai za ka yi fitsari ba ko kuma ba za ka gina bandakin ka a sama ka hau sama ka tsuguna kowa yana hanganka ba to wannan ya ka zama kalubale ga wanda suke yin fitsari misali a cikin kasuwanni sai su samu kan dakin inda aka dora dakin akan shaguna sai su hau sama suna hangan jama'a suna hangan su sai ga mutum ya zubuna yana fitsari akwai masu irin wannan alhali ana so ne a samu almakanin munkatibin ma'ana wuri wanda yake yayi kasa sosai kuma ya zaman toke bantacce li annal insana idza arada qaba'il haja talaba astar makanahu makanan lahu cewa dan adam ana so yayin da yazo biyan bukata to an so ya kebance wannan wurin yin biyan bukata din ma'ana ya zamanto ya buya kada ya zama yana yin biyan bukata wajen idanun mutane kamar irin yadda mutum yana kan abun hawa sai kaga ya faka abun hawan shi ya je ya shiga ciyawa rabin sa na cikin ciyawa rabin sa yana leko mashin din sa kuma yana tosa kashi wannan ba ɗabi'a bace ta addinin musulunci saboda haka duk wanda suke irin wannan ɗabi'a to suna wulakanta kansu ne domin idan ka je ka samu wuri buɗaɗɗe wanda ba keɓantacce ba mafiya yawancin lokuta za ka samu yayin da mutum ya tuɓe wandonsa zai yi wannan bayan gari ɗin to wanda yake nesa da shi ma zai hango sarecinsa a lokacinku ya ka bar sarecinka wai za ka yi bayan gari alhali ka ɗan adam ne kuma wanda Allah ya karanta ba dabba ba a dabbobin ma akwai waɗanda idan za su yi bayan gari sai sun durƙusa dab da ƙasa ga misalin kare dai amma ka duba balagaggen kare idan zai yi fitsari sai ya samu dungu in ya samu dungu sai ya daga kafansa guda ɗaya sai ya ɗure fitsarinsa ba wai juyowa zai ya kalli fuskar mutane ya daga kafa ya cille fitsari ba to balai kai ɗan adam ga akuya duka ya ishe ka misali mallam ya ce abin da ake nufi da wurin biyan bukata shine mutum ya samu wuri wanda ya zamanto keɓantacce kuma wuri wanda ya zamanto suturtacce kuma ya yi ƙasa ba abin da ya ɗaukaka ba sai ya ce wa hunaka asalun amun fi nawaqidil wudu sannan kuma muna da asali wanda ya game ga baki ɗaya a cikin abubuwan da suke walwala alwala sai mallam ya sake maimaita mana su ya ce albaulu wal ghaidu wassalfi والريه والولي والمزي wannan mallan ya kara mana akan wadancan guda biyar ta akwai asalsi ma'ana wanda yake yoyon fitsari akwai wani saka samu yana yoyon fitsari saboda ciwo ko kuma girma sai zamanto shi wannan jijiya da yake tare fitsarin wanda muka fada da zuwa wannan marfi din baya iya tare masa fitsari sai ya zamanto kowane lokaci fitsarin yana yawo yana bin jikinsa to wanda ya samu kansa a cikin wannan ciwo din ko yanayi din to shi kuma yaya ake so ya yi wa huwa hadisi ibn Abbas akwai hadisi da aka bude ga dan Abbas Allah ya kare da gare shi ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi lalle shi yana cewa la wudu'a yake cewa al-wudu'a min ma yakhruju wa laysa min ma yadkhulu ai ma'ana al-wudu'u min ma yakhruju wa laysa min ma yadkhulu abinda ake so ga alwala shine ga abin da zai fita ba da abin da zai shiga ba misali a waɗannan kofofi da aka fada na jikin dan adam wanda suke fidda abu to in wani abu ne ya shiga cikin jikinka ta wannan kofofi to ba sa sababa alwala, a sai dai in wani abu ne ya fito daga waɗannan ƙofofi to shine suke sababa alwala. Sannan abinda zai fito din ya zamanto ɗayan ukun waɗannan da aka ambata ne, ko ya zama fitsari, ko ya zama bayan gari, ko kuma ya zama maziyi ko wadiyi. Misali wani abu ya fito daga jikinka wanda shi kuma baya daga cikin abin da aka saba gani. Misali mutum ya je fitsari sai dutse ya fito ta gabansa til, fitsarin bai fito ba sai iya dutsen, to ba zai tsarki ba, sai ya tashi. Saboda wannan abin da ya fito baya daga cikin abin da aka lissafa na kari ko hadasi. Ko kuma ka je bayan gari sai dutse ko wani abu ya faɗo, ko masara misali, sai ya fito daga wajen bayan garin ka, dil sai ka gan shi a ƙasa ya faɗi, maimakon ka ga kashi. Ba ma da ka duba jikin wannan abin da ya faɗi, sai ka ga babu wani alama na danshi ko jiko ko wani alama na bayan gari a ciki, to ba za ka yi tsarki ba. Amma idan ka ga jikinsa akwai bayan gari, to wannan ma'ana ya yi batan hanya ne, ya bi layin bayan gari, ya ɗago bayan gari sannan ya fito da shi, to wannan za ka yi tsarki. Amma in dai abin da aka saba gani ko wani abu na ya saba hankali ko wani abu wanda ba a saba ba, ma'ana al'ada ba ne, misali ya fito, to wannan ba zai sababa yin alwala ba, ma'ana tsarki yana nan. Kuma da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce alwudu min ma yakhruju wa laysa min ma yadkhulu, ayi alwala ga abin da ya fito ba abin da ya shiga ba. Wa alam anna albawla wal ghaida najibani fi ijma'i, amma ku sani fitsari da bayan gari to abubuwa ne waɗanda suke warware alwala ijma'an, wannan babu wani kokonto a kansa. Sai abu na uku ya ce arri, me ake nufi da arri? Shi ma maka bayani a farkon muqaddima. Mala ya ce ai da hadisi Ubada bin Tamim an annihi annahu shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce da hadisin Ubada dan Tamim ya ce ya karbo hadisi daga baffansa cewa ya kai kuka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani mutum, allazi yukayyilu ilayhi annahu yajidu shay'in fi salat, akan wani mutum wanda wani abu yake masa yake masa wasa da hankali, ko kuma yana yaudaransa cewa idan yana sallah yana jin wani abu a jikinsa, kaman wani abu yana fita a jikinsa, sai ya yi manzo Allah kuka ya rasulullahi ya zanyi, sai manzo Allah ya ce masa la yanfatil au la yansarif, manzo Allah ya ce masa a karka yanke ko kuma karka juya a sallan, ata yasma'u sautan au yajida rihan, har sai ka ji wani ƙara, ma'ana sauti na fitan tusa ko kuma ka ji fitan iska. Idan mutum ya yi iska zai ji jikinsa, zai ji da kansa, zai ji fitan iska sut a jikinsa, ko kuma ya ji sauti irin na tusa, to idan ka ji wannan daga ɗaya daga cikin wannan guda biyu, to lalle cewa to yanzu kan fa ba kokonto ba ne, wannan yaƙinan ne tusa kawai ka yi, to sai ka sake alwala ko kuma ka juya ka yanke sallah. Sai a duba mana lokaci, idan lokaci ya nuna alama, sai yake cewa wala mafhumin lissalati aurrihi wa innama mudaru ala taiƙini kurujil hadasi, ba ana nufin kawai idan ka ji ƙara ko kuma wani sauti kawai alwala ta, a'a ana so ne ka samu yaƙinin cewa hadasi ya fita. Misali akwai muna da yanzu zamani akwai flo irin na tayes, da Allah ka zo yin sujada ne sai farcen ka ya karci tayes sai ka ji ya ƙara ki, to karka ce a to an ce in an ji sauti shikenan sallah ya yanke, a'a kai dai ka samu yaƙinin cewa wani abu ya fita daga jikinka, ba wai sautin yana nufin in ka ji wani sauti ko ma wani iri ne ko ƙaran fanka ne shi ko ƙaran goguwan wani abu ne karka ce shikenan alwala ta warware, ba ka samu yaƙinin cewa wani abu ya fita, to lalle cewa tusa ne. Wala hadisi Abi Huraira da kuma hadisin Aba Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah ya rada insha Allah tabbata gare shi ya ce la wudu'a illa min sautin aurihi, ba za a sake alwala ba sai dai in an ji sauti ko kuma an ji iska ya fita. Wa ana Ali bin Dalikin radiyallahu anhu qala, daga Ali bin Dalikin Allah ya kare daga gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fasa ahadukum falyatawadda, idan ɗayan ku yayi tusa ko ta irin tusa wanda ake ce mata fasa, ita wannan tusa din halinta mummuna ne, ba za a ji ƙara ba sai dai a ji tashin bom ɗinta, ita wannan tusa din manzo Allah yake zafa sa dukun fa zai tawadda idan dan ku yana zaune kawai sai ya ji wuri ya turnike kawai alama dai tusa ta fito to manzo Allah yake sai alwala ana wannan yana nuna maka cewa ba shi kai tusa wala ta tuni sa'a fi jazihinna sannan kada ku je ga mata yayin da suke cikin yanayi ma'ana hali na haila mala yace atandi bayani akan wannan mala yace yuradu kaseerin min al-fuqaha al-hadisi fi nahyan al-istinja'i min ar-rih ce malamai sun yi bayani sosai akan hani na istinja'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga wanda yayi tusa wala hadisin badi huwa hadisin badi wannan hadisi wannan faruwan wani aiki ne yace wannan wani aiki ne mummuna cewa wala cewa manistan jamina rihi balaysa minna manzo Allah yace duk wanda yayi istinja'i saboda yayi tusa wannan baya tare da mu na'am istinja'i kuma shine mutun yayi tsarkin dutse wai da saboda kai istinja'i ko saboda kai tusa sai ka ce wai ka shiga ban daki ka dauki dutse ka goge ta kashin ka kai istinja'i da dutse manzo Allah yace manistan jamina rihi balaysa minna duk wanda yayi wahalar da kansa yace zai je istinja'i saboda yayi tusa wannan baya tare da mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ya zama to wani aiki ne batacce ko kuma wani bid'a ne wanda bawa zai tallafa wa kansa domin ya wahalar da kansa a kawai idan tusa ya zo kai suka dawo da alwala kawai sai dai in ta taho da kura-kura ne mala yace idan tusa ta fito da kura-kura ma'ana ko bayan gari ya biyo baya kenan ko wani gurgudin kashi to nan sai a je a yi tsarki sannan sai a zo alwala amma in ita kadai ne ta fito to bata fito da kura ba to sai a je a daura alwala wannan shine abin da ya shafi ma'ana game da maganan shi iska yace wal maziyu da hadisi Ali radiyallahu anhu yake cewa kuntu rajulan mazan bin Ali yace ni na kasance mutun ne mai yawan mazi fastahaytu an asala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam limakana ibnatuhu minni ita sai naji kunya in tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin da yarsa take a nuna ma'ana surkanta game yana auren yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa umirtu mukidad bin aswad sai na umarci mukidad dan aswad fasalahu yaje ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce masa ya gasilu zakarahu wa yatawadda ka gaya masa duk wanda yake fitar da mazi ai hukuncin sa mazi shine ya wanke azzakari sa sai alwala wala ya gasil lumsayni ba sai mutun ya wanke har da yan yaya ba duk namijin an ce yan yaya ya san su wane ne su suna tare da azzakari idan ka zo yin tsarkin su to iya azzakarin kawai za ka wanke wannan shine amsan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Ali ya tura a tambaye shi sai na karshe alwadiyu shine hadisin da yake magana akan alwadiyu shine yake cewa wa yajibu minhuma yajibu min albauli abinda ya wajaba ga fitari shi ya wajaba ga wadi shine ai mutun zai bari idan ya wuce sai ya zarkin sa sai ya alwala a bisa takaitaccen bayani abinda ya wajaba ga fitari to shi ya wajaba ga shi wadi shi babu wani abu wanda za a duba kawai za a duba hukuncin fitari ne sai a yi shi Allahu ta'ala alam wadannan su ne al-ahdath ma'ana abubuwa waɗanda suke warware alwala kamar yadda malam ya kawo su a takaice a wannan karatu din kamar da ake nuna mini lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah ya taimaka mana abubuwan da muka ji na karatu ubangiji Allah ya ba mu ikon amfanuwa da su inda muka yi kure Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya mu Allah ya sa mu yi tarayya da ku a cikin wannan lada na zama da muka yi Allah ya ba mu ikon sauraro da kuma bada muhimmanci akan al'amarin da ya shafi neman ilimi na addininmu domin lalle duk wanda yake da lokaci da zai saurari karatun addini to wannan ya mori lokacinsa wani shi daga rana fara karatu zai ji abin ya dame shi amma wanda yake da lokaci da zai saurari hukunce-hukunce na addini to lalle wannan ya mori lokacinsa domin zai zama tunatarwa ne abu ne wanda dama ka san shi sai a tunatar da kai ba wani sabon abu ba ne mutane sun kasu kashi uku akwai wanda in ya ji fadakarwa to a lokacin ya fara ji sai ya zamanto masa ya samu ilimi akwai wanda in ya ji fadakarwa dama ya sani ya manta to sai ya kace a tunatar masa ilimi akwai kuma wanda in ya ji fadakarwa dama ya sani kuma bai manta ba amma ana faɗa zai rika jin daɗi saboda kamar ana faɗan abin da yake.